نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاة ميتارن البركة مسلاة عثمان ابن عفان دكي ننغ دنكيا وانا نغرين كانوا وانا يمتشي مي البركة نجوما يومنا تيغ وتن شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna mun fara tafsirin suratu ali imran wannan shine darasin mu na 2 a tafsirin wannan sura kafin mu shiga karatu kamar yadda yawancin mu muka ji labari muka sani mahaifiyar dan uwa Sheikh Dr. Bashir Ali Umar Allah ya mata rasuwa ranar Talata da ta gabata, kuma haka nan akwai mahaifiyar Malam Ali Ungwango Malam Ali Nagwango wanda ita ma Allah ya mata rasuwa jiya da daddare, akai janaizar ta a yau da safe. Da haka mu sa su a cikin addu'o'in mu, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahma, ya sa sun huta, Ubangiji subhanahu wataala ya kyautata makwancinsu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu, Ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu kurakuransu, Allah ya ilkinta bayansu, Allah ya ba wa 'yan uwansu da 'ya'yansu da jikokinsu haƙuri da dangana, Allah ya ba su ladan haƙuri da juriya. Marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya, sauran mamatan musulmi Allah ya yafe musu ya gafarta musu. Akwai taimakon Sautul Haq wanda a yau insha Allah za mu karɓa, saboda wannan shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan zangon, sai kuma bayan Ramadan insha Allah. Muna sake addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kyakkyawan sakamako da ƴan uwa da suke taimakawa a sosin Sautul Haq, waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba, wanda suke turowa ta asusu da waɗanda suke bayarwa hannu da hannu. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa musu almizani, Ubangiji ya biya musu duk buƙatunsu da alkhairi, duk wata damuwa Ubangiji ya tsare su daga gare ta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز انتقام.
الله سبحانه وتعالى يتي ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله وند باب أبو موتادة قسكيا سيشي الحي رايي القيوم طيي لذات الساء. نزل عليك الكتاب بالحق. ya saukar maka da littafin nan da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, mai gaskata abinda ya gabace shi na sauran littattafai. Wa anzala at-taurata wal injil, ya kuma saukar da at-taura da injila. Min qablu, gabanin saukar da al-qur'ani. Hudan lin-nasi, wadanda suke shiriya ne ga mutane. Wa anzala al-furqan, ya kuma saukar da mai rarrabewa. Innal ladhina kafaru bi ayati llah, lalle wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah, lahum azabun shadid, suna da azaba mai tsanani. Wallahu azizun, Allah mabwayi ne zuntiqam, mai daukan fansa. Ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da wadannan haruffa alif lam mim, kamar yanda ya bude surar da ta gabata suratul baqara da wadannan haruffa alif lam mim wadanda ake kira su da al-huruful muqatta'a, saboda ana ambatar sa da sunan sa ne, a ce alif, a ce lamun, a ce mimun, da haka ake fadar kowanne da sunan sa, shi yasa ake kiran su al-huruful muqatta'a. Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da irin wadannan haruffa, kamar yanda ya bude wasu surori da dama na al-qur'ani da irin wadannan haruffa, kuma kamar yadda muka yi dogon bayani a farkon suratul baqara dangane da waɗannan haruffa. Amma a dunkule abinda zamu maimaita anan shine waɗannan haruffa daga cikin hikimar da malamai suke faɗa na ambatan su a farkon ko a farkon irin waɗannan surori, shine Ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa ga mu'jizar al-Qur'ani, cewa al-Qur'ani din nan da ake karantawa littafi ne waɗanda wanda ya haɗu da waɗannan haruffa, maganganun da suke ciki, maganganun da aka haɗa su da waɗannan haruffa, wanda da su ne Larabawa suke magana, ba da wasu haruffa daban ba. Babu wani harafi a cikin haruffan Al-Qur'ani wanda Larabawa ba sa magana da shi, ba sa furici da shi. To amma kuma gashi ya gagare su su kawo kwatankwacinsa, wanda wannan ɗaya daga cikin mu'jizozi ne ko alamomi ne da suke tabbatar da cewa Al-Qur'ani maganar Allah ce, wahayi ne daga Allah subhanahu wataala, ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bane ya kirkire shi. Domin idan shi ya kirkira da waɗannan kuma haruffa yake, to ku me zai hana kuma ku kawo kwatankwacin sa, tunda kuma dai da irin waɗannan haruffan kuke magana. To sannan kuma idan muka yi la'akari da cewa kamar yanda bayani ya gabata a shimfiɗar da ta gabata wancan darasin, cewa wannan sura ayoyinta na farko har zuwa aya ta 84 ta sauka ne domin bayanin irin abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da nasaran Najran, kiristocin Najran, Larabawan Banu Taglib da suka taso zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta 9 domin tattauna da shi akan abin da yake karantawa al-Qur'ani na dangane da sha'anin annabi Isa alaihi salam. Da aqidar musulmi game da annabi Isa alaihi salam ta cewa annabin Allah ne, bawan Allah ne, ba dan Allah bane, ba dai uku bane. Saboda haka suka zo dan su tattauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan, cewa dan menene yake korewa annabi Isa zamantowar sa Allah. To saboda haka wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita akan wannan abu da ya faru. Saboda haka kaga akwai munasaba, akwai dacewa kwarai da gaske da waɗannan haruffa, domin waɗannan da suka zo jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin masu ƙaryata al-Qur'ani, cewa al-Qur'ani ba gaskiya bane, kuma abin da yake faɗa ba gaskiya bane, daga ciki akwai abin da yake faɗa dangane da annabi Isa alaihi salam. To don haka su ma a ƙalubalance su da irin abin da aka ƙalubalanci sauran Larabawa da shi, na cewa idan kuna ƙaryata al-Qur'ani ga alaman da take nuna cewa al-Qur'ani mu'jiza ce kuma wahayi ne daga Allah, shine kasancewarsa ya haɗu da waɗannan haruffa ne, don haka kuma kuna iya kawo kwatankwacinsa idan har kuna ganin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ƙirƙiri wannan al-Qur'ani. Saboda haka akwai munasaba ta buɗe surar da waɗannan haruffa domin ya zanto martani ne gare su da sauran kuma masu ƙaryata al-Qur'ani daga cikin Larabawa da waninsu. Saboda haka wannan sura kamar yadda muka faɗa ta yi bayanin falalar musulunci kan cewa musulunci shine addinin shine addini da yake gaba da kowane addini shine addinin da ya shafe kowane irin addini daga ciki akwai addinin nasara wato addinin da su suke wato danganta kansu zuwa gare shi Allah subhanahu wataala ya kuma ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi koda akwai ababan da ake bautawa to waɗannan abubuwan bauta ne ba na gaskiya ba Allah shi kadai ne al-ilahul haqq shi kadai ne abun bauta da gaskiya shi kadai ya cancanci a bauta masa shi kadai ya cancanci a yi masa soyayya ta koli a kure wajen soyayyarsa shi kadai ya cancanci a girmama shi girmamawar da babu kamarta saboda shi ya sifantu da sifofi na kamala dukkan wani abin da kuke bautawa ba shi ba to bai sifantu da sifofi na kamala ba zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir Allah ce wannan saboda Allah subhanahu wataala shine gaskiya shine abun bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk abinda suke bautawa ba shi ba lalle wannan ƙarya suke bauta ba gaskiya ba wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir lalle Allah shine al-aliyyu madaukaki madaukaki zatin sa madaukaki da sifofin sa madaukaki da ayyukansa al-kabir wanda yake mai girma da dukkan wani mai girma a bayan sa yake Allah subhanahu wataala ya fara cewa Allahu aka fara da wannan suna wanda shine sunan da ya wato ya tattara dukkanin sauran suna shine alam al-zat cewa alamun ne al-zat kusan kowane suna yana komawa gare shi akan sifanta Allah subhanahu wataala akan sifanta wannan suna da sauran sunayen Allah subhanahu wataala shi ake fara kawowa sauran sunayen sa kuma su zama sifofinsa yace bismillahi sai ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin saboda dukkan wasu sunaye da za a kawo sukan zo a goya su bayan wannan suna domin su zama sifofinsa domin shine sunan da kowanne suna yake komawa gare shi shine sunan da yafi kowanne suna fitowa karara shine suke cewa alamul a'lam ko a'raful ma'arif indai akwai wani suna da za a kira shi ma'arifa ne to sunan Allah shine sama da shi dan babu wani sunan da yafi fitowa shine az-zahiru yafi kowanne suna bayyana saboda dukkan wani abin da kake gani a kewaye da kai na ayoyin Allah suna tabbatar da samuwar shi mai wannan suna ne suna tabbatar da cewa akwai mai wannan suna shine Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu saboda haka aka fara budewa da wannan suna Allahu wanda ma'anarsa shine al-ma'luhul ma'budu bihaq shine abun bauta wanda yake na gaskiya wanda la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi saboda haka aka zo da wannan suna al-alam Allahu domin a ƙara sanyawa wa mutane tarbiyyar jin kwarjinin ubangiji a zuciyarsu a ƙara cusa musu jin kwarjinin Allah subhanahu wataala mai wannan suna a zuciyarsu sannan aka ce la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wannan sai ta zama jumla mu'tarida ko kuma ta zama jumla haliya wato Allahu fi hali kaunihi la ilaha illa huwa kasancewarsa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wannan gabar ta babu abun bauta da gaskiya sai Allah raddi ne ga mushrikai kuma raddi ne ga su ma waɗannan nasara mushrikai waɗanda suke hada Allah subhanahu wataala da wasu abubuwa wajen bautar sa suke hada shi da gumakansu suna bauta gumaka tare da shi da kuma annasara waɗanda su kuma suke cewa akwai wani wasu alloli ba tare da annabi sallallahu tare da Allah subhanahu wataala wato suke cewa Allah uku ne suke allantar da annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa to wannan su ma raddi ne gare su cewa su sani babu abun bauta da gaskiya sai shi shi yasa sai aka fara bude surar da tabbatar da tauhidul uluhiyya da tauhidin bauta cewa Allah kadai ake bautawa domin yayi zama munasaba ce ko shimfida ce ga abin da za a yi tattauna da su dangane da sha'anin annabi Isa alaihi salam wanda suke allantar da shi suke bashi sifa ta allantaka suke cewa Allah ne ya fito a cikin a sura ta mutum cewa Allah ne ya shigo amma ya bayyana a sura ta mutum ne akwai Allah ne fi suratul nasut lahut ne fi suratul nasut saboda ya bayyana ne a sura ta mutum shi yasa ma ya dauki sifofi irin na mutane amma shi ba mutum bane Allah ne to tun daga nan surar ta fara mayar musu da martani cewa Allah guda ɗaya ne shine Allahu kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa babu wani wanda da ya cancanci bauta ko wane ne shi mala'ika ne ko annabi ne ko wani salihi ne ballantana kuma wasu duwatsu ko wasu itatuwa ko wasu sassaƙe-sassaƙe duk wannan ba su cancanci bauta ba sai Allah shi kadai sannan ce alhayyu shine wanda ya sifantu da rayuwa rayuwar da take cikakkiya alhayatul kamila ko da akwai abubuwa da yawa da suka sifantu da sifar rayuwa sai dai sifar rayuwa a tare da su sifa ce da take da nakasa ba sifa ce da take da kamala ba Allah subhanahu wataala ya ce yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy saboda ka an sifanta wasu abubuwa da rayuwa to amma kowace rayuwa ba ta Allah ba rayuwa ce da take da nakasa rayuwa ce da babu ita aka same ta sannan kuma daga ƙarshe za ta ƙare wato masbuqatun bi'adam kuma yalhaquha fana masbuqatun bi'adam wa yalhaquha fana da can babu sannan aka same sannan kuma daga ƙarshe zai zama babu shi Allah ta'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وكيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون saboda haka da can babu ku aka samar da ku don haka dukkan wani abu mai rai to kafin ya zama mai rai da babu ne shi to amma Allah subhanahu wataala rayuwarsa ba ta da farko huwa al-awwalu wa laysa li awwaliyatihi ibtida Allah shine farko da farkon sa ba ta da farko sannan huwa al-akhiru shine na karshe wa laysa li akhiriyatihim intiha karshen sa bai da karshe saboda haka shine al-hayy wannan rayuwa kuma kasance wata cikakkiyar rayuwa to ta lazimci sauran sifofi gaba daya domin ba zai zama mai cikakkiyar rayuwa ba sai ya sifantu da dukkan sifofin kamala domin in aka ce ga wani rayayye amma baya da katabus ba zai iya tsina na komai ba to kaga rayuwarsa dai har yanzu na kasasshiya ce ga wani rayayye amma baya gani kaga rayuwar tashi akwai nakasa a ciki ga wani rayayye amma baya ji ga wani rayayye wanda kuma baya da kudurar komai baya da irada ba shi da wani abin da zai iya tsina wa kansa sai dai ai masa to kaga koda an sifanta shi da mai rai to amma kuma rayuwar tashi bata cika ba to idan aka ce Allah shine mai cikakkiyar rayuwa wannan sunan na cikakke wato cikar rayuwa cewa al-hayyu al-kamilu fi hayatihi yastalzimu kamala jami'i sifati ya lazimci sauran sifofinsa su zama ya sifantu da sifofin kamala ya sifantu da sifar ji da sifar gani da sifar ilimi da sifar kudura da sifar irada dukkan wata sifa da kasancewa sifa ce ta kamala wannan sunan al-hayyu ya kunshe ta domin ba zai zama mai cikakkiyar rayuwa ba sai ya sifantu da waɗannan sifofi shi yasa aka ambaci al-hayyu din sannan aka ce al-qayyum wanda yake al-qayyum wanda yake tsaye da zatin sa don haka ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da cikakkiyar rayuwa wacce ta kunshi duka sifofi na kamala wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen nan da baya mutuwa sannan al-qayyum wanda yake tsaye da zatin sa da yake tsaye da zatinsa wato alqa'imu bi nafsihi saboda haka ya tsaye yake da zatinsa baya buƙatar kowa baya buƙatar komai baya da buƙata gurin kowa baya da buƙatar komai wa huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi Allah subhanahu wataala yayi umarni da bauta masa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu منكم ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون بانا بقاتر وانا ارزقي daga wajen su kuma bana buƙatar ciki yadda ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine al-ghaniyyu ya ayyuha an-nasu antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid ya ku mutane ku ne masu tsananin buƙata zuwa ga Allah amma Allah shine al-ganiyyu mai cikakkiyar wadata sannan kuma al-hamidu shaibu don haka Allah subhanahu wataala al-qa'imu ne bi nafsihi baya da bukata a gurin kowa baya da bukatar komai don haka duk wani abin da zai sa ka kai na bautar sa ya sa ka ne saboda maslahar ka kai saboda amfanin ka ne kai ba dan amfanin sa ba sannan kuma al-qayyumu sannan al-qa'imu ne kuma bi umuri ghairihi min khalqihi sannan shi yake tsaye kuma da al'amuran sauran halittarsa don haka ubangiji subhanahu wataala baya da bukatar kowa kuma kowa yana da bukata a wajensa kowa da komai mai bukatuwa ne zuwa ga wajensa babu wani wanda yake tsaye da kafafuwansa shi kadai ba tare da taimakon Allah ba don haka dukkan wani abin da dan adam yake ciki da wani dan adam mutum ko aljan ko dabba ko tsuntsu ko tsuro ko menene to yana karkashin kulawa ce ta ubangiji subhanahu wataala shi yake kula da shi afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda yake tsaye da kula da kowane rai da abin da ta aikata ubangiji subhanahu wataala shine qa'imun ala kulli nafsin shi yake tsaye wajen kula da kowane rai dukkan wani abu mai rai ubangiji subhanahu wataala shi yake kula da shi to wannan shine ita ce fassarar da dama daga cikin magabata suka fassara al-qayyum cewa al-qa'imu bi nafsihi fala yahtaju li ahadin sannan kuma al-qa'imu bi umuri ghairihi min khalqihi shine yake tsaye da zatin sa baya bukatuwa zuwa ga kowa kuma shi yake kula wato da kowa da kowa kowa da kowa mai bukatuwa ne zuwa gare shi don haka wannan kuma yastalzimu af'al al-kamal wato wannan yake nuna cewa dukkan ayyukan Allah a cikin ayyuka ne na kamala dukkan ayyuka na ubangiji subhanahu wataala ayyuka ne na kamala babu wani aiki na ubangiji subhanahu wataala wanda yake da naqasu a cikin sa babu wani aiki da ubangiji subhanahu wataala da ya zai yi ka tuhume wannan aikin da cewa yana da naqasu komai ubangiji subhanahu wataala yana aje sa a mahallin sa saboda haka ayyuka na kamala duka na Allah ne subhanahu wataala babu wanda yake yin wannan don haka ubangiji subhanahu wataala shine al-qayyum kalmar al-qayyum kamar yadda muka yi sharhin ta a baya can a tafsirin ayatul kursi a cikin suratul baqara mun fadada zance kwarai da gaske akan wannan kalma saboda haka hada waɗannan sunaye guda biyu kamar yadda aka gani a nan kamar yadda ya gabata a cikin suratul baqara ayatul kursi aka hada al-hayyul qayyum anan ma kuma aka hada waɗannan sunaye guri guda saboda su kunshi dukkan wata sifa ta ubangiji subhanahu wataala ta kamala da ake sifanta shi da shi domin kowannen su yana tattare da sifofin kamala a karkashin sa kamar yadda muka ce al-hayyu yana tattare da sifofin kamala gaba daya da ji da gani da kudura da irada dukkan wata sifa ta kamala to tana karkashin al-hayyu haka nan dukkan wani aiki na kamala azurtawa kashewa rayawa ba da lafiya dukkan wani aiki wanda yake tare da kamala to shi kuma yana karkashin al-qayyum saboda haka kaga zatin ubangiji kenan ya samu kamala idan ya zanto a sifarsa ya cika a aikin sa ya cika kaga a zatin sa ma ya cika saboda haka huwal kamilu fi zatihi kamilu fi sifatihi kamilu fi af'alihi huwa al-kamilu fi dhatihi al-kamilu fi sifatihi al-kamilu fi af'alihi wanda yake son karin bayani game da waɗannan sunaye guda biyu sai koma tafsirin ayatul kursi daga cikin abin da yazo na falalar wannan sunaye guda biyu akwai hadisin Asma binti Yazid wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ismullahi al-a'zam fi hatain al-ayatayn wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa fatihatu ali imran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ce sunan Allah al-a'zam yana cikin wadannan ayoyi guda biyu sunan Allah al-a'zam yana cikin wadannan ayoyi guda biyu ayar da take cikin suratul baqara aya ta 163 Allah ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautarku abun bauta ne guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi ar-rahmanur rahim shine wanda yake mai rahama ga kowa da kowa mai jin kai kuma ga mu'minai sannan kuma da mabudin ali imran ayar da ta bude Ali Imran ita ce Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maganar cewa waɗannan sunaye suna da cikin sunayen Allah da ake cewa Ismullahi al-Azam, wannan shi ma mun yi bayanin sa a can ƙarƙashin tafsirin ayatul kursi. Allah ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi, ya saukar maka da littafin nan da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, mai gaskata abin da yake gaba gare shi na littattafai. Wa anzala at-taurata wal injil, kuma ya saukar da at-taura da injila, wato wannan yana daga cikin tsayawarsa da kula da al'amuran bayansa. Allah ya sifanta kansa da al-hayyul qayyum, ce shi mai tsaye ne da kansa kuma mai tsaye ne da kula da harkokin bayansa. To yana daga cikin kula da harkokin bayansa da rahamarsa ga bayansa shine saukarwa da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wannan littafi na Al-Qur'ani, wanda wannan littafi na Al-Qur'ani shine ajallul kutubi wa azamuha, babu littafin da ya kai shi girma ya kai shi daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine littafin da ya kunshi gaskiya, ya kunshi gaskiya a labarin rukansa da yake bayarwa, ya kunshi gaskiya a cikin umarninsa da haninsa. Duk abinda Al-Qur'ani ya labarta gaskiya ne, sannan duk hukuncin da ya zo da shi adalci ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi da gaskiya domin bayansa su tsaya da bautar Ubangijinsu, sannan kuma su koyi wannan littafi domin su bi dokokinsa. Nazzala alaykal kitaba bil haqqi, alkitab anan ana nufin Al-Qur'ani. Wannan shine tafsirin duka malaman tafsiri, cewa alkitab anan ana nufin Al-Qur'ani, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka ya Rasulullah, ya saukar maka da Al-Qur'ani. Al-Qur'ani nan ya kunshi gaskiya, bil haqqi ya kunshi gaskiya, sannan kuma saukar da shi saukarwa ce ta gaskiya, babu shakka a cikinsa, domin saukakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'ani ya sauka a karan farko a dunkule zuwa ga Baitul Izza, kamar yadda muka yi bayani a baya can a tafsirin ɗaya daga cikin wasu ayoyi da suka gabata. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya rika saukar da shi guntu-guntu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon bukata, gwargwadon munasaba, abinda ya faru da ake bukatar a san hukuncinsa, Al-Qur'ani sai ya sauka domin bayanin hukuncin wannan. Haka har ya gama sauka a cikin shekara 23. So haka Al-Qur'ani ya sauka guntu-guntu, shi yasa anan aka ce nazzala, nazzala wato ya sassaukar da Al-Qur'ani, zaka yi Hausa kace ya sassaukar da shi, wato ya saukar da shi, ya kuma saukar da shi, ya kuma kowanne ya zanto yana sauka wato lokacin abin nan daidai bukata. Sabanin at-taura da injila su sai aka ce wa anzala at-taurata wal injil, wa anzala ba a ce wa nazzala ba, saboda an saukar da su ne su a dunkule lokaci guda, a cure lokaci guda. Saboda haka su ba guntu-guntu suka rika sauka ba kamar yadda Al-Qur'ani ya rika sauka, shi yasa aka yi amfani da nazzala a wajen Al-Qur'ani, ta kuma at-taura da injila aka yi amfani da anzala don a nuna maka sauka ce, saukar da su aka yi a dunkule. Duk sanda aka ce anzala ko nazzala, to abu ne da yake saukowa daga sama zuwa ƙasa, wanda wannan yana nuna uluwullahi subhanahu wataala, yana nuna cewa Ubangiji subhanahu wataala sama da halittarsa yake. Don haka maganarsa tana saukowa ne daga sama, ba daga ƙasa ba, ba daga ko'ina ba, kamar yadda suke cewa Allah yana ko'ina, yana da ko'ina kuma ya kawo saukowa. Kalmar saukowa tana nuna cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka bisa ga halittarsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani, wato guntu-guntu bai saukar da shi a dunkule turi guda ba, domin girmama shi wannan littafi, sannan kuma zanto rahama ga wannan al'umma da sauƙaƙe musu karanta shi da aiki da shi, domin inda zai umarni da hannun za su sauka a lokaci guda a ture, to lalle a ɗaukan su da aiki da su zai wahala. Lokaci guda a saukar da dukkan wani horo, dukkan wani umarni ya sauka, haka nan duk wani hani ya sauka a lokaci guda, to wanda zai iya rungumar wannan a cikin al'umma 'yan kaɗan ne sai irin Sayyidina Abubakar, sauran mutane da yawa za su ji abin ya musu nauyi, amma ya ringa tahowa a hankali a hankali, wanda ko tarbiyya ce haka ake fara ta kaɗan 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 kaɗan, yaron ka san da yake dan karami bai yi wayo ba wasu abubuwan in yayi kau da kai kake baka dukan shi to har akai wani lokacin da zaka dinga kwabe shi har ka kai lokacin da zaka fara dan zare masa ido kana dan masa barazana hatta kai lokacin da zaka fara daga abin nan bulala hatta kai lokacin da zaka fara shauda masa bulalan ma to lokacin mataki so ba lokaci guda ba yaro zaka fara zane shi to sannan kuma akwai tabbatar da zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rallashin sa duk lokacin da wani abu ya faru da ya dame shi to sai alqur'ani ya sauko sai kuma ya kwantar masa da hankali alqur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila to Allah subhanahu wataala ya kibe wannan alqur'ani da wannan falala wato sauran littattafai duk ba su samu wannan falala ba Allah subhanahu wataala ya ce nazzala alayka din nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ce aka saukar maka anan akwai girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka fito da damirin sa a zahiri ce nazzala alaykal kitaba bil haqq kuma akai amfani da ala ba ila ba a da'irin larabci akan iya cewa nazzala ilaykal kitab zai yi a larabci ba kuskure bane to amma sai akai azaba ayi amfani da ala dan a nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar tashi da kuma daukakar sha'aninsa shi kansa alkitab kamar yadda muka ce bi ittifaqil mufassirin ana nufin alqur'ani alif din nan alif wal lam din nan lil ahd ce wato wannan littafin sananne da ku sani sai nazala alayka alkitab ya saukan maka da littafin nan wato littafin nan da kuka san shi shine alqur'ani shine mafi girman littattafai wanda yake mafi falalan littattafai gaba daya don haka duk sanda alqur'ani aka ambaci alkitab to farkon abin da yake karkata zuwa gare shi ne alqur'ani farkon wanda zai shiga cikin wannan suna alqur'ani ko ma shi din ake nufi gaba daya don haka anan Allah subhanahu wataala ya kirawo alqur'ani da alkitab littafi tunda cewa a lokacin yake sauka da ya gama cika ya zama littafin ba amma dai yana sauka a hankali anan sanarwa ce ubangiji subhanahu wataala yake musu cewa wannan littafi zai cika zai kuma zama cikakken littafi da ba za a samu kamar sa ba saboda haka duk a jinsin littattafai ba za a samu kamar sa ba don haka wannan alkitab din da aka kawo shi da wannan siga ta alkitab da ismul jins dan ya nuna maka cewa zai samu kamalar da duk wani littafi a jins na jinsin sa wato cikin littafan da aka saukar daga sama ba wanda zai kama gaban sa ba wanda zai kama gaban littafin Allah subhanahu wataala kuma shi yafi cancanta a kirawo shi da alkitab in ka kula a gaba sai aka faɗi din taura da sunanta sai aka faɗi din jila ma da sunansa ce nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata wal injil at-taura da injila sai aka faɗi sunayen su karara amma shi alqur'ani sai aka ce littafin nan dan a nuna maka in ana maganar littafi to inda alqur'ani a guri to ba kuma wani littafi da za a yi magana akan sa ba wani wanda ya cancanci zama littafi baya ga alqur'ani saboda haka hatta at-taura tana nan at-taurata linjila tana nan linjilata amma alqur'ani shine alkitabu shi ya cancanci wannan suna alqur'ani alkitab ne alkitab al-maktub wanda aka rubuta shi domin rubuce yake a cikin lauhil mahfuz tun gabanin a saukar da shi innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun Allah ce lalle shi alqur'ani ne wanda yake mai girma sannan a cikin wani littafi tsararre shine lauhil mahfuz a bisa auli mafi inganci na malamai sannan a rubuce yake a cikin takardu waɗanda suke hannun mala'iku waɗanda suke kawo saƙon Allah subhanahu wataala a cikin su shugaban su shine Jibril alayhis salam fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara wajin yace alqur'ani yana cikin takaddu waɗanda suke masu karamci masu girma masu daukaka kuma masu tsarki a hannun mala'iku matafiya sannan masu karamci masu biyayya sannan kuma har ila yau a rubuce yake a cikin masahif a gaban a hannun mu'mine gaba daya wanda gashi nan muna karantawa saboda alkitab ne tun yana lauhul mahfuz almaktub ne rubutacce ne haka nan lina hannun mala'iku rubutacce ne haka nan bayan ya sauka a hannun mu'minai littafi ne wanda yake rubutacce Allah ya ce ya saukar da shi nazala alaikal kitaba bil haqqi ba'un din nan tana iya zama ba'ul mulabasati wato Allah subhanahu wataala ya saukar da annan alqur'ani gaure da gaskiya wato yana dauke da gaskiya ba duk abin da yake cikin sa gaskiya ne ko kuma ya sauka da gaskiya ya sauka da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ce da gaskiya muka saukar da shi da gaskiya ya sauka sauraka saukar sa daga Allah gaskiya ce kuma abin da yazo da shi ma a cikin sa gaskiya ne abu na iya kunsar gaskiya amma da ba saukakke ne daga Allah ba to shi wannan saukakke saukar sa daga Allah gaskiya ne sannan kuma abin da ya kunsa karan kansa shi ma gaskiya ne wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq wallahu alaikum biwakil ce wa kadzaba bihi qaumuka mutananka sun karyata da shi wa huwa alhaq alhalin kuma shine gaskiya haka alqur'ani gaskiya ne a karan kansa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab Allah ce afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq yanzu shin wanda yake sane da cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya kaman huwa a'ma zai zama kamar makaho didin wanda bai san gaskiya ba baya ganin ta ba za su zama gaskiya ba za su zama daidai ba inma yatadhakkaru ulul albab kadai masu wadakuwa su wa'azantu sune masu hankula sannan saukar da shi ma saukarwa ce ta gaskiya kamar yanda yake shi karan kansa gaskiya ne to haka nan saukar da shi ma saukarwa ce ta gaskiya babu wani abu na dodorido a ciki abu ne da ya sauka da gaske daga Allah subhanahu wataala wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum ma yastati'un Allah ce shaydanu ba su isa saukar da shi ba ba su suka saukar da shi ba kuma ba za su iya ba bai dace ba kuma ba za su iya ba wannan bayan ubangiji ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin bayan Allah ya ce shi alqur'ani lalle saukarwa ce ta ubangijin halittu duka kuma nazala bihi ar-ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril ya sauka da shi sauraka alqur'ani saukar sa gaskiya ce la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kariya bata zuwa masa ta gaban sa ko ta bayan sa tanzilun saukakke ne min hakimin hamid daga mai hikima shayabu shine Allah subhanahu wataala saboda haka duka waɗannan ma'anoni guda biyu suna karkashin kalmar bil haqqi da aka faɗa bil haqqi wato shi alqur'ani gaskiyan ne sannan saukar sa ma gaskiya ce saka da Allah ce nazala alayka alkitaba bil haqqi Allah ya saukar maka da wannan littafin ko da littafin nan da gaskiya ma'ana yana dauke da gaskiya kuma saukar sa ma gaskiya ce duk waɗannan ma'anonin za su shiga karkashin wannan kalma ta bil haqqi wannan ita ce ka'ida ilimin tafsiri yayin da ya zanto kalma ko wata jumla za ta kunshi ma'anoni guda biyu dukkanin su sahihai ne dukkanin su ingantattu ne to za a dauki wannan kalmar ko kuma wannan jumlar akan waɗannan ma'anonin guda biyu Allah ce musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'anin nan yana gaskata abin da yake gaban sa abin da ya gabace shi wato yana gaskata littattafan da aka saukar gabanin sa waɗanda Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabawansa da manzannin sa imma dai ta hanyar wato izina da abin da suka bada labarin a cikin su na labarurukan da suka zo da su alqur'ani ya tabbatar da su saboda haka saukar alqur'ani sauka ce da take kunshe da gaskata abin da ya gabace shi na littattafai ko kuma kasancewar sa shi alqur'ani mai hukunta cewa waɗannan littattafai da suka gabata duk gaskiya ne kuma alqur'ani ya zo da kiran mu'minai su yi imani da dukkan littattafan da suka gabata ba a yadda kai imani da wasu bangare baka kafirce ma wani bangare dole ka yarda cewa Allah ya saukar wa da abin nan annabawan da suka gabata gaba ɗaya littattafai kuma kai imani da su ƙarshen ayoyin suratul baqara kusan mun yi wannan karatu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله to idan wani yace ai alqur'ani yazo domin ya shafe yawancin hukunce-hukuncen da suka gabata a cikin littafin da suka gabata kamar Allah ya sifanta shi da cewa muhaiminan alai yana wato rinjaye akan wato yana hukunci akan dukkan littafin da suka gabata to ya za a yi zama musaddiqan laha ta ya za a zama mai gaskata shi bayan ya shafe hukuncin su to gaskata littattafan da suka gabata wani abu ne haka nan shafe hukuncin su kuma wani abu ne daban shafe hukunci ba yana nufin ba a gaskata hukuncin ba an yarda hukuncin gaskiya ne duk abinda littattafan da suka gabata suka zo da shi na tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala da tarbiya da horo da kyakkyawan abu da hana mummuna da kyakkyawan zuwa da kyakkyawan tsari na zamantakewa duk wannan daga Allah suke gaskiya ne to sannan alqur'ani kuma zai zo da mafificin wannan na farko ya tabbatar da abinda suka zo da shi na tauhidi ya ƙara kuma bayanin tauhidin ma da ya bace musu saboda zai zo da cikakken tauhidi da babu kamar sa sannan kuma zai zo da bayanin ibada cikakkiya sannan zai zo da canje-canje a cikin wasu hukunce-hukunce na zamantakewa saboda caccanzawar al'adu da kuma caccanzawar dan adam to amma abinda alqur'ani zai zo da shi zai zo da abinda yake da ƙarshe ne cut babu kuma wani abinda zai zo na gyara bayan sa saboda haka kaga kasancewar ya zo da wani canje-canje a cikin wato wasu hukunce-hukuncen da suka gabata a wasu littattafai kamar yadda yake cewa wal uhilla lakum ba'da allazi harrima alaykum wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya sassaukewa ahlul kitabi da yahudu da nasara ya sassauke musu wasu nauye-nauye da suke kansu wannan ba yana nuna bai gaskata su bane ya gaskata su amma kuma ya zo da wani hukunci wanda yake mafi cika mafi tsari wanda zai fi dacewa da rayuwar dan adam Allah cewa anzala at-taurata wal injil kuma ya saukar da at-taura ya kuma saukar da at-taura da injila at-taura shine littafin da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam littafin da ya saukar wa annabi Musa alaihi salam shine at-taura kuma alqur'ani yana magana akan at-taurar gaske wacce ya ba wa annabi Musa alaihi salam ba waɗannan al-asfarul khamsa littafai guda biyar da suke cikin old testament wanda ake cewa at-taura ba ba wai su ake magana akan su ba idan a cikin su akwai wasu abubuwa na burbushin gaskiyar waccan to wannan wani abu ne daban amma dai in aka ce at-taura ana nufin littafin da Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa ya kuma bashi shi hannu da hannu wannan shine at-taura da Allah yake magana akan ta haka wajibi ne akan kowane musulmi ya yi imani da at-taura cewa akwai littafin at-taura kuma gaskiya ne kuma Allah ya saukar da shi ga annabi Musa amma abubuwan da suke cikin wannan old testament ko kuma wannan da ake kira at-taura waɗanda wasu littattafai ne guda biyar da aka cewa annabi Musa ne ya rubuta shi da hannunsu da hannunsa shi ya rubuta su da hannunsa to wannan ba su ne mu a wajenmu at-taura ba saboda ya kamata a fahimci wannan haka nan al-injil ba al-anajil ba al-anajil akwai wannan new testament zaka cewa littattafai ne na injila ce ta kowanne injilan Matta, Luka, waye da sauransu sauraka su waɗannan anajil ne amma alqur'ani injila guda ɗaya yake magana akan ta ta ce wacce ya ba wa annabi Isa alaihi salam wanda a cikinta aka tabbatar da annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne manzansa ne aka ba da bayanai na tauhidi na gaskiya sannan kuma take kunshe da bushara da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ita ce Allah yake magana akan ta Allah cewa anzala at-taurata wal injila min qablu wa to min qablu gabanin saukar da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani aka fara gabatar da maganar sa domin shine gaba kuma ya riga ya wato shafe duka wasu sauran littattafai da aka saukar shi yasa aka fara ambatan sa duk da cewa kafin sa an saukar da wasu littattafai manya-manya kamar al-injil kamar at-taurata wal injil in muka kula suratul baqara a cikin ta Allah subhanahu wataala yayi mana fashin baki da bayani akan banu Isra'ila da miyagun aqidin su da kuma jayayya akan wasu abubuwa da suka yi ta zuwa da shi ga annabawan su da tabbatar da gaskiya a gare su da yadda suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙaryata da gaskiyar da sun santa a Baqara ta yi wannan jawabi wannan akan Yahudu sannan Ali Imran da ita ko sai take magana akan Nasara za mu ga wato ita ta zo magana a sanar sauraka da aka tashi bude surar in ku kula sai aka tabbu maganar baya anzalat taurata tace abinda ya shafi annabi Musa alaihi salam da abinda Allah ya saukar masa wanda duk bayanai akan banu Isra'ila da kissoshin su da labarin su da irin yadda suka yi zaman doya da manja da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gabata a cikin suratul baqara nan kuma al-injil ana magana yanzu abinda ya shafi nasara ne don haka akai magana littafin su to sauraka duk kuma waɗannan littattafan su suka riga alqur'ani shi yasa aka ce min qablu min qablu ay min qabli nuzulil qur'an an saukar da su kafin saukar alqur'ani wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin nasi wanda suka zama shiriya ga mutane sun zama shiriya ga mutane a wancan lokacin da Allah ya saukar da su amma yanzu fa shiriya tana cikin alqur'ani domin kada a zata cewa shiriyar da take cikin at-taura da wacce take cikin linjila har yanzu tana nan don haka ana iya zuwa neman shiriya a cikin at-taura da linjila a'a wannan shiriya ce amma min qablu kafin zuwan alqur'ani saboda wannan kaidi ne don ka azaci cewa hudan linnasi da aka sifanta shi da su da waɗannan littafan aka ce sun dan su zama shiriya ga mutane a ce to gashi alqur'ani ya ce at-taura da linjila shiriya ne ga mutane mutane anan kowa da kowa dan waye baya shikin annas kowa yana ciki to kawai dai ce to ai kaga alqur'ani kenan yana kira mu cewa mu koma mu dauko Bible mu dauko Old Testament da New Testament mu nemi shiriya a cikin su ce a'a in ma da a ce din su ne na gaskiya ba a ma gurbata shi ba ba a ma gurbata su ba ba a shigar da san zuciya ba ba a cire wasu abubuwa ba aka kara wasu abubuwa ko da su din ne na gaskiyan zallar ta ce gaskiyar to wannan gaskiya ce shiriya ce amma min qablu kafin zuwan alqur'ani saboda ka wannan kaidi ne don ka aka wannan wahamin kada wannan rudin ya shiga kwalwar wani kamar masu kokarin cewa a dunkule addinai su koma guda ɗaya kawai kai sanda wani daga cikin sarakunan larabawa ya halaka tun da jimawa ya ce zai maida alqur'ani da bible old testament da new testament duka zai hada su a cikin littafi guda ɗaya sauraka aje akai masallati a zuwi akai cucu akai kuma dakunan bauta na yahudu sauraka in ka dauko sai ka juya bangaren ka ban san namu a tsakiya zai sashi ko can karshe zai sashi ina ga can karshe zai sashi kaga nan Allah ya gabatar da namu sai da aka fara fadan namu nazala alaykal kitaba sai da aka fadi namu sannan aka fadi wa anzalat taurata wal injil to amma shi na san in ya tashi saboda tsoro namun ƙarshe zai kai shi ba zai sa shi a farko ba ka a tobe shi da cewa ya yi ta'addanci ko ya zama ɗan ta'adda to anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga samukar da waɗannan littattafai cewa dukkaninsu kamar shimfiɗa ce sharar fage ne na saukar alƙur'ani wanda shi ne cikar muradin Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam cikar muradin Allah ga dan adam shine saukar da alqur'ani bayan saukar alqur'ani muradin ubangiji ga dan adam ya gama cika inna ad-dina inda Allah al-islam sauraka musulunci ya zama shine addini kuma a gurin Allah wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda zai nemi wani addini ba musulunci ba za a karbe shi ba anan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce musaddiqan lima bayna yaday alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi littattafan da suka gabace shi ba at-taura bace da linjila kadai akwai littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabawa kafin annabi Musa akwai suhufi Ibrahim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga annabi Ibrahim alaihi salam to amma anan aka ambaci at-taura da linjila saboda me saboda waɗanda za a tattauna da su a cikin surar abinda suke hujja da shi shine waɗannan littattafan nasara ne abinda suka yi imani da shi sun yi imani ne da abinda yake cikin wannan littafin da yake gaban su shi kadai suka yadda da shi a matsayin littafi kuma su da su da shi da su suka dogara wajen kafa hujja don haka sai aka takaita hudan linnasi din akan waɗannan littattafai guda biyu ba a sifanta kowanne daga cikin su da wannan ba saboda haka alqur'ani at-taura da injila shari'a ne ga mutane alqur'ani shi ma shari'a ne ga mutane Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa hudan lil muttaqina anan at-taura da injila sai aka ce hudan lin nasi amma alqur'ani sai aka ce hudan lil muttaqina aka ce shari'a ne ga masu takawa domin a ce maka shari'a ce ga masu takawa sai yafi jawo hankalinka da kiranka da tallata maka shi sama da a ce ga mutane so min aka ce shari'ar da take cikin sa ta masu takawa ce to zaka so a ce kana cikin wannan ba ka zama cikin rububi ba to aka ce hudan linnasi ka shiga cikin rububi ne amma hudan lil muttaqina ka shiga cikin wasu ɗan ajin albarkalla ne saboda haka ka zama cikin ɗan takawa to kaga hudan lil muttaqina yafi hudan linnasi domin a cikin sa akwai jan hankali da kuma lasa maka zuma a baki cewa in ka shigo cikin shari'ar alqur'ani to kai ka gama haihuwa ka zama cikin almuttaqina almuttaqina kuma innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sannan Allah ya ce wa anzala alfurqan to amma kuma lokaci yayi bayan da muka iya dole mu tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangije ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi